السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله wannan shine darasi na shida bayan darasin muqaddima daga cikin tafsirin alqur'ani mai girma na watan azumin ramadan shekara ta 1443 daidai da shekara ta 2002 miladiya daga masallacin juma'a na ASD da yake layin babban dodo a garin Matsira Kaduna. Insha Allah ta'ala za mu tashi a aya ta 6, amma kafin nan da akwai bayani da bamu karanta ba jiya wanda yake da alaka da aya ta 5, kuma akwai tambayoyi guda 3 da aka rubuto. Tambaya ta farko, mai tambaya yace assalamu alaikum wa rahmatullah, Allah ya kara malam lafiya, amin, da ni da ku baki daya. Dan Allah, malam maganin ciwon ido eye drop wanda idan ka sa yana zuwa makogoro yana karya azumi. To, eye drop wanda idan mutum ya sanya shi ya ji shi a makogoro, abinda zai yi shine ya yi kaki ya zubar. Idan ya yi kaki ya zubar, to insha Allah ya wadatar, azumin shi bai lalace ba insha Allah. Idan ya haɗiye, to malamanmu na mazhabar Malikiya suna cewa ya rama azumi guda ɗaya. Assalamu alaikum. Tambaya ta biyu, Allah ya ƙara malam lafiya da tsawon kwana da kuma ilimi mai amfani da ni da ku baki ɗaya, amin. Malam, menene bambanci tsakanin Malik, Imam Malik da kuma Malikiya? Na'am, wato nakan yi wannan bayanin wani lokaci, nakan ce ana iya samun bambanci tsakanin Maliku da Malikiya. Wato abinda ake nufi da wannan magana shine, in an ce Malik, ana nufin shi kanshi Imamu Malik a matsayin shi na mutum, malami, da kuma irin fahimtar da Allah ya bashi na wato ilimin addini da fiqhu na shari'a. Idan an ce Malikiya kuma, ana nufin makaranta ce wacce take da tsarinta da ka'idojinta da istilahun mazhab dinta, tana da istilahinta wanda ya riga ya nuna, wanda asali wannan istilahi na mazhab an samo shi ne daga karantarwar da Imam Malik din yayi. Al-Imam Malik ya karantar da Qur'ani, Al-Imam Malik ya karantar da hadisi, ya karantar da fiqhu, ya karantar da ayyukan sahabbai, ya karantar da ayyukan mutanen Madina, ya karantar da urfi, ya karantar da al-masalihul mursala, ya karantar da istihsani, ya karantar da istihadi, ya karantar da irin waɗannan usul na mazhaba da kuma istilahi na mazhaba. To, abinda ake nufi da mazhabar Malikiya shine abu biyu ne a mazhabar Malikiya. Abu na farko, fatowi da fahimta na Imamu Malik, na ɗaya kenan. Abu na biyu kuma, abinda malamai suka fahimci cewa inda a ce za a yi wa Imam Malik tambaya a kan wannan abin, da kaza zai ce. Kun gane wannan? Inda za a yi mai tambaya a kan kaza, to da kaza zai ce. Ma'ana, saboda ka san cewa Imam Malik yana tafiya a kan Qur'ani da hadisi da ijma'i da qiyasi da amalu ahlul madina da amalu sahabi da makamantan waɗannan, to idan ka karanci Qur'ani, ka fahimci Qur'ani, ka fahimci hadisi, ka fahimci ijma'i, ka fahimci qiyasi, ka kewaya amalu sahabi, amalu ahlul madina, qaulu sahabi, ka fahimci waɗannan abubuwa da kyau, yadda Imam Malik yake yin amfani da nashi hanyoyin na istinbati. Idan ka fahimci wannan sosai, to ana iya yi maka tambaya yanzu, sai ka ce eh, wannan tambayar Imam Malik bai bada fatawa ba a kai, amma akan methodology din shi, inda za a yi mai tambaya akan yadda muka fahimci Imam Malik na kamo matsaloli, to da kaza zai ce. Wannan shine ake nufi da ainihin التخريج واطو با تخريجي نما لمن حديثي با تخريجي نما لمن فقه malaman fiqh sukan iya istikhrajin ra'ayin malami dan haka ba kowace fatawa ce a mazhabar shafi'iyya imam shafi'i ya fada ba ba kowace fatawa ce a mazhabar hanbaliyya al-imam ahmad ya fada ba ba kowace fatawa ce a mazhabar hanafiyya al-imam abu hanifa ya fada ba ba kowace fatawa ce a mazhabar malikiyya al-imam malik ya fada ba akwai fatawoyi wanda imam malik ya amsa su ya rubuta su da kanshi a cikin muwadda akwai fatawoyi wanda ibn al-qasim yayi wa imam malik a cikin mudawwana ya rubuta akwai waɗansu fatawoyin da aka tambayi ibn al-qasim me kaji imam malik ya faɗa akan kaza sai ibn al-qasim yace ni ban taba ji imam malik ya bada wannan fatawar ba amma ina ganin kaza da kaza ne an fahimci wannan shi ibn al-qasim babban almajirin imam malik ne ya fahimci imam malik baki karfahinta to sai ka gani in an ne tambaya ne imam malik yace kaza sai yace ban ji ya fada ba amma ina ganin amsan wannan tambayan kaza da kaza ne to sai ka gani malaman mu in sun tashi yin rubutu akan mazhabar malikiyya za su kawo fatawan imam malik din za su kawo fatawan ibn al-qasim a inda imam malik bai fada ba in sun tashi ba za su ce kala malik ba ba za su ce kala ibn al-qasim ba ba za su ce kala suhununu ba ba za su ce sauran malik sauran daliban imam malik a'a kawai in sun zo su ce inda malik a wurin imam malik kaza ne ko kuma inda malikiyya wurin mabiya mazhabar malikiyya kaza ne to wannan shine abin da yake faruwa kuma wannan yana nuna irin gogewa da kwarewa na su daliban imam malik din wannan kuma yana nuna gogewa da kuma kwarewa da daukaka da yarda da Allah yayi da imam malik dukkan mu nan da muke alola muke ibada dukkan mu nan imam malik yana da ladan wannan ibadan da muke yi wanda zai rubuta qawaidi sai yace a mazhabar wa zai rubuta wanda zai rubuta ahlari sai yace a mazhabar wa wanda zai rubuta ishmawi yace a mazhabar wa wanda zai rubuta idiya yace a mazhabar wa duk wa suke kwaikwayo imam malik shi kuma imam malik daga ina ya samu fahimtar shi kar ku manta imam malik tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum juni idan imam malik yace nafi'u sai yace abdullahi bin umar sai yace rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana daga imam malik sai tabi'i sai sahabi sai annabi wato a lokacin da aka haifi imam malik radiyallahu anhu a lokacin da aka haife shi a shekara ta 93 bayan hijira a lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su gama wafati ba sahabban annabi na ƙarshe wanda yayi wafati shine wanda yayi wafati a shekara ta 110 bayan hijira lokacin imam malik shekarun shi 17 da haka shi imam malik ya ji kanshin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu anhu to shine irin fahimtar da al-imam malik yayi wa al-qur'ani irin fahimtar da yayi wa hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam irin fahimtar da yayi wa ayyukan sahabbai wa'anda tsakanin shi da sahabbai mutum daya ne irin fahimtar da yayi wa malaman madina da yadda suka tarar da sunnan sahabbai haka sahabbai suka ga annabi na yi a madina suka ci gaba da yi malaman imam malik suka koya to wannan ingantacciyar fahimta ita ce take ji ana cewa mazhabar malikiyya ko kuma mazhabar imam malik to akwai fatawoyi waɗanda imam malik bai yi ba amma almajiran shi waɗanda suke da irin fahimta irin tashi waɗanda suka sha daga mabubbugan ilimin shi sai su ce to wannan abin ka gane bayan an sai sai a ce to mazhabar malikiyya kenan to a wani lokaci akan iya samu bambanci ko tabani tsakanin fatawar imam malik din shi akan kanshi da kuma abinda mazhabar malikiyya suka ci gaba da tafiya a kai nakan bada misali sau da yawa akwai misalai da dama barin kawo guda ɗaya ko biyu a takaice. Kamar misali, mas'ala na haihuwa, idan mace ta haihu, a da al'imam Malik yana ba da fatawan jinin diki kwana 60 ne, idan jinin bai tsaya ba za ta ci gaba da tafiya ce ta jira har ce kwana 60 ba ta sallah. Kuma har yanzu a littafanmu na mazhabar Malikiya kwana nawa ake cewa kwana 60. To al'imam Malik daga baya sai ya dawo ya canza fatawa, sai ya ce yanzu maganan nan na kwana 60 ya ce ni kai na ban san madogaran shi ba. Saboda haka mata su suka fi sanin yanayin al'adansu da ginaninsu. Wannan magana ta kwana 60 al'imam Malik ya janye ta, amma kuma tana nan akan mazhabar Malikiya. Domin abin da ya kamata ku sani shi ne, shi ilimi, malami amintacce wanda an amince da shi, an amince da ilimin shi da amanar shi, yana da ilimi da yake nan, yana da amana biyu kenan. To idan aka yi mai tambaya, idan ya buɗe baki tsakanin shi da Allah, ya ba da wannan fatawa akan ilimin da Allah ya ba shi da amanar da yake da ita, ya ba da fatawa, yana fitar da wannan fatawa daga bakin shi, to ta tashi daga cikin mulkin shi. Wannan fatawa ba mulkin shi ba ne, ya riga ya faɗa ko, to ta zamo mallakan al'umman musulmi. Yanzu limaminmu da muka amince da shi, za mu iya cewa yazo in ya ba mu sallah, bayan ya ba mu sallah mun naɗa liman ko? Liman ya ba mu sallah, bayan ya idar da sallah kawai sai ya wago ya ce jama'a ne muku sallan nan da alolata da tsarkina da komai duk kullun sallah na suka, amma gaskiya ni kun ma ba ni haushi, sallan nan da na baku na kwace kayana, kowa ya tashi ya sake sallah, za ku sake? Ha? Za mu ce ba dai ka riga ka ba mu ba? Ai yanzu ba ta haka ba ce. To ita fatawa a addini haka take, idan malami ya cika sharuɗa na ba da fatawa ko? Ba fa malum-malum ba, ba muna malam ba, a'a malami wanda ya cika sharuɗa na ba da fatawa sai ya ba da fatawa. To idan ya ba da fatawa, wannan fatawan yana faɗanta, to ba mulkin shi ba ne, ta zamo turas, ta zamo legacy na al'umman musulmi. Idan ya dawo ya ce jama'a shekaran jiya na ba ku fatawa amma gaskiya na sake ra'ayi, sai mu ce to yanzu fatawanka ta zama biyu, a da kana ba mu fatawa kaza, yanzu kuma kana ba mu fatawa kaza. Kuma duka malaman musulunci haka suke, duka malaman musulunci. Shi yasa sai ka ji an ce kamar a mazhabar Malikiya ko kuma a mazhabar Shafi'iyya ta fi shahara da wannan, kaji an ce mazhabar al-Imam Shafi'i fil qadimi wal jadid, mazhabar Imam Shafi'i tsohuwar fatawar al-Imam Shafi'i da kuma sabuwar fatawar al-Imam Shafi'i. To irin wannan yana aukuwa, kaji an ce tsohuwar fatawa da sabuwar fatawa, an gane ma'ana. Malaman Shafi'iyya, saboda al-Imam Shafi'i yanzu ya sake fatawa, ai san da ya ba da wancan fatawan ba malami ba ne, don haka tana nan a matsayin wannan ta zamo mallakin al'umman musulmi. Yanzu kuma ya sake wata sabuwar fatawa, ya ba da sabuwar fatawa ko? To shi ma ai malami ne dai, ta zama biyu kenan, an gane wannan. Shi yasa al'imam Malik kamar sauran malamai da suka gabace shi da waɗanda suka zo bayan shi sukan iya bayar da fatawa, idan suka ba da fatawa su zo su take, to malamai sai su ce imam Malik na da fatawa biyu, saboda fatawan shi ba Qur'ani bane da za a ce wata aya ta soke wata aya ko, fatawan shi ijtihadi ne, to ya zama ijtihadi biyu. Wannan misali na farko kenan. Al-Imam Malik ya dawo daga rakiyar fatawar ku jinin biki kwana 60, ya ce mata suka san al'adarsu, Malikiya ta rike 60 din. To nan kaga Imam Malik da Malikiya daban, akan samu irin waɗannan fatawoyi. Kamar ada al-Imam Malik yana bada fatawan cewa idan mace tana jinin al'ada sai ta kai kwanakin ta saba yi, kwana 3 take yi misali, sai jinin bai tsaya ba, za ta ƙara kwana 3, in bai tsaya ba ke ta ƙara kwana uku ke ta ƙara wannan tsohuwar fatawar Imam Malik ce har sai ya kai kwana 15 al-Imam Malik ya soke wannan fatawa ya daina bada ita ya dawo akan cewa idan mace tana al'ada in al'adar ta ya wuce kwanakin da ta saba za ta ƙara kwana uku ne so ɗaya ake ƙarawa in ta ƙara so ɗaya daga nan jinin nan ba na al'ada ba ne ke wanka ta je wurin likita ya ba ta maganin tsaye da jini an gane wannan don haka wannan shine a takaice ɗan misalai da zan ɗanyi da bayani a kan tsakanin mabambam tsakanin Imam Malik da Malikiya wato shi Imam Malik mutum ɗaya ne wanda Allah ya ba ilimi da fahimta da ɗaukaka a kan addinin musulunci duk sauran malaman nan na mazahibul arba'a al-Imam Malik yana gaba da su Abu Hanifa ya girma Imam Malik a shekaru amma a ilimi Imam Malik ya fi shi don Imam Malik a Madina yake kuma ya gaji ilimi na sahabbai da tabi'ai mai dimbin yawa al-Imam Abu Hanifa yana Iraki ne akwai karancin hadisi a Iraki to Imam Malik ya wuce shi akan sanin sunna al-Imam Malik ya wuce al-Imam Shafi'i saboda al-Imam Shafi'i ya yi dalibin Imam Malik ne wurin shi ya zo karatu ma kuma ya fiye shekaru kuma ya gamu da malaman da Imam Shafi'i bai gamu da su ba al-Imam Ahmad ibn Hanbal kuma shine karami a cikin su fa nake magana idan yanzu duk duniya babu kamar shi kaka ji an ce shi ne karami kai tunanin karamin mutum ne ba karamin mutum ba ne babba ne ya ma yin kutanta su da can ne tsakanin su can sai ka ce abin nan shi ne karami a cikinsu to haka ne ga baki daya waɗannan masa'il na mazhabobi suke kuma hakikanin gaskiya waɗannan mazhabobi da ake faɗa guda hudu hakikanin gaskiya za ka iya cure su kamar da su biyu mazhaban Abu Hanifa shi ne mazhab ahlul ra'ayi mazhabin Imam Malik da Shafi'i da Abu Hanifa gaba ɗaya uku su ne mazhabu ahalul asari ahalul hadis Imam Malik kuma shi ne shugaba a wannan mazhaba saura duk an biyo bayan shi ne duk wanda yake gwagwarmaya a kan sunna da fiqhu fahimtar salaf to kuma bayan Imam Malik ne salafiyar kenan babu irin su Imam Malik sai dai ka kwaikwaye ya ce da maganan sahabbai magabata da maganan malaman fiqhu na mazhaba wanne ya kamata a rinjayar to wannan kaga wannan tambaya timuwa ce in aka yi tambaya da maganan sahabbai da maganan malaman fiqhu wanne ya kamata a rinjayar wannan maganan tambayar ita kanta tambaya ce ta timuwa misali bari baka tambaya misalin zan baku ne misali ne kamar na yara ƙanana amma dan dai a gane ku haƙuri da irin misalin ya tayi yarinta amma dan a gane misali kai ne ka fito daga gida kanka ba hula an gane kanka ba hula sai aka ce maka malam ka fito kai ba hula sai ka ce to an miƙo maka abin da zaka sa sai aka miƙo maka abubuwa guda biyu da hula da bokiti sai aka tambaye ka wanne zaka sa wannan tambaya ce ana sa bokita a kani to da akwai abin da ba tambaya ba ne domin aka yi maka wannan tambaya kama ya raina hankalinka ne ko an baka kanka ba hula sai aka kawo maka hula da bokiti aka ce wanne zaka sa ma'ana ana so a auna kai majanuni ne ko kana da hankali kaga tambayar ba ta yi ba ne to wannan tambaya na cewa da maganan malaman fiqhu da maganan sahabbai wanne za a rinjayar wato a wurin malamai waɗanda suka san ilimi wannan tambayan sunanta mughalafa tambayan ita kanta kuskure ne domin idan aka yi magana a kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai su ne ginshiƙi na fiqhu ko ba wanda ya kai su fahimtar addini haka ne to amma dukkan sahabbai ne kuma faqihai dukkan su malaman fiqhu ne da akwai sahabban da suke sahabbai ne suna da daraja na sahaba amma kuma ba su da daraja ta cewa malaman fiqhu ne a hadisin da Muslim ya ruwaita jiya na karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ya ce musu li yuballighi shahidu minkum al-ghaib ya ce fa rubba muballagin au'a min sami'in ba haka ba ne annabi yace wanda yazo ya halarci wannan karatu nawa ya isar da wanda bai halarta ba, domin la'alla wanda aka isarwa ya fi fahimtar karatun fiye da wanda shi ya dau karatun ya je ya isar. Annabi ne da kanshi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam cewa ana iya samun sahabi daga cikin sahabban shi ya ji hadisi ya haddace ya faɗa wa tabi'in da tabi'in nan ya fi shi fahimtar hadisin. An gane wannan? Yana iya faruwa kuma ya auku da yawa har cikin tabi'ai da akwai waɗanda in sahabbai suka gansu suke cewa kai irin su Sa'id ibn al-Musayyab, in sahabbai suka ganshi sai su dinga cewa wannan matashi inda annabi ya so shi inda annabi ya ganshi da ya so shi. Akwai manya-manyan tabi'ai waɗanda sun yi ilimi sun tattara ilimin sahabbai abun na da ban mamaki. Sun ba da fatawoyi waɗanda waɗannan sahabbai ba su ba da wannan fatawan ba, amma a daraja sahabbai sun fi su daraja. Kana iya samun mutumin da ya fi ka ilimi amma kuma a wurin Allah ka fi shi daraja, ba haka ba ne? Ana iya samun ɗalibin da zai riga malamin shiga aljanna ko ba haka ba ne? Wannan haka ne. Don haka sahabbai duk cikin al'ummar nan sahabbai sun fi kowa daraja, amma ana iya samun wani tabi'i wani guda ɗaya daga cikin tabi'ai ya fi wani guda ɗaya daga cikin sahabbai, ɗaiɗaiku ne ko akan samu. Amma lalle sahabbai sun yi ilimin da ba wanda ya yi wannan ilimin, irin su Abubakar babu tabi'in da ya kai shi ilimi, irin su Umar ba tabi'in da ya kai shi ilimi, irin su Sayyidina Uthman ba tabi'in da ya kai shi ilimi, irin Sayyida Aisha, irin Sayyidina Ali babu tabi'in da ya kai su ilimi. Kaga wannan babu jakankat ne. Amma ana iya samun ɗaya biyu uku cikin sahabbai waɗanda yake sahabi ne ya samu darajar ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama, amma kuma ilimin da Abdurrahman bin Mul ya tara wannan sahabin bai tara ba. Shi Abdurrahman bin Mul Mukhadram ne, ya yi shekara 60 a musulunci, 60 kafin musulunci, shekaran shi 120 a duniya. Babu tabi'in da ya rawaici ilimin yarwaita hadisi daga al'ashara al-mubashiruna bil janna gaba ɗayansu sai shi wannan Abdurrahman ibn Mul, da waɗansu dai da ake ambata makamantan shi, amma shi ne babba. Shi tun annabi na da rai sallallahu alaihi wa sallama ya musulunta, amma san da ya zo Madina ya tara an riga an yi jana'izar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Don haka ya tadda duka manyan sahabban nan, duk ya sahibce su, duk ya kwashi iliminsu, Allah kuma ya bashi ɗaukaka. Da waɗannan bayanai mu sani cewa ba a cewa da maganar sahabi da maganar malaman fiqh wanne ne za a rinjayar, a'a ya dai kamata dai a dai tambayi shi malami, in dai kana da matsala ka tambayi malami, malamin da yake lalle malamin ne shi zai baka anta. Amma kana iya ganin fatawan sahabi, kaga fatawan wani malamin fiqh kai ka ce to ta sahabin zaka dauka, alhali baka san cewa wannan malamin fiqhun da ya bada wannan fatawan ba shi ma fatawar wani sahabin ya dauka a shi. Da kai an baka a ruwa, kana ruwa eh mana ba haka yara suke cewa ba, kana ruwa ko to kai ka ga magana an ce sahabi kaza ya ce kaza, an ce Imam Malik ya ce kaza, sai ka ce kai na sahabi ka dauka, baka san cewa ashe shi ma Imam Malik ya yi amfani da fatawar wani sahabi ne wanda ya fi wannan sahabin ilimi ba. An fahimci wannan? To amma shi Imam Malik ba sharadi bane ya ce maka na baka fatawa ne saboda sahabi kaza ya ce, kai ne tambaya kawai ya baka anta. Ni yanzu in ka tambaye ni wanke fuska wajibi ne a alura, zan ce maka eh wajibi ne, shiru sai na ja maka aya, sai na ja maka hadisi, duk bai zama dole ba. To irin wannan yana aukuwa a kiyaye. Wani lokaci za a ga fatawa ta malaman fiqh, za ka samu maganan wani sahabi sai kai tsammani ya saba wa malaman fiqh, alhali kuma kai iliminka ne bai kai ka karanci maganganun sauran sahabban ba, ka karanta littafan da aka rawaito maganganun sahabbai ne, ka karanta al-Awsat na Ibn al-Munzir ne, ka karanta as-Sunan al-Kubra na al-Imam al-Baihaqi ne, ka karanta al-Musannaf na Ibn Abi Shayba ne, ka karanta al-Musannaf na Abdurrazzaq ne, ka karanta waɗannan littafai waɗanda su ne manyan littafai guda hudu da ake sanin mazahib na sahabbai, ka karance su ka fahimce su, banda kuma sauransu wanda ake tsintan fahimtar sahabbai can ɗaya can ɗaya can ɗaya, irin su muwaddan ɗin na Imam Malik da sauransu. tukunna kafin ka san cewa malamin fiqhun nan da ya bada fatawa take so kai wayin tsakanin fatawar shi da fatawar sahabi, kai wa ya sanar da kai shi ma malamin fiqhun fatawar wani sahabin ya dauka, da kaje kai karambani kai cancel din fatawar shi, baka san fatawar sahabi kai cancel ba, da haka kiyaye. Akwai al'amuran da yake na malamai ne, don Allah ku bari malamai su yi don Allah. Karka je ka gama tanawiya ka addabi jama'a, kuma ku jama'a din laifinku ne, wallahi laifinku ne, ne rantsuwa laifinku ne, har ma da laifin waɗansu malaman, bari na haɗo har da laifin waɗansu malaman, domin abin da ke faruwa aka samu yaro mai zaƙin baki ya gama tanawiya ya fara wa'azi, sai ka ji an fara kai aiwana akwai hazaƙa, to an fara kenan za a kai shi a baro, wallahi za a kai shi a baro, aiwana akwai hazaƙa, sai malaman unguwan su ma su dinga cewa kai aiwana akwai ilimi, to kafin ka ce haka an naɗa mai rawanin girman kai ba rawanin ilimi ba, ba zai iya zuwa ya ci gaba da neman ilimi ba, kuma kafin ka ce haka mutane sun riga sun ingiza shi an mai da shi malam, to daga nan sai a ɗauka malami ne, a zamanin da ba haka ake yi ba. Al-Imam Malik ya ce shi bai fara ba da fatawa ba har sai da malamai 70 suka ba shi ijaza a kan ya ba da fatawa. Dukkanmu nan da kuka gani muna karantarwa, ko kuma yawanci daga cikinmu da kuka ga muna karantarwa muna tafsiri, ba mu fara yin wannan karatun ba sai da malamai suka ba mu ijaza, suka ce sun yarda mu je mu karantar. Waɗansu malamanmu sun ba mu a baki, waɗansu malaman namu akwai takardu da suka rubuta mana, a rubuce muna da ita, muna da takardu wanda an rubuta mana cewa wane 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 mun yarda ya je ya ba da fatawa ya karantar. Muna nan da certificate ɗin sai an yarda ne mu je mu yi. Malamai suka kamu muke yi, waɗanda suke gaba da mu, waɗansu daga cikinsu ma sun rasu, waɗansu kuma suna nan da rai. To amma gaskiya yawanci jama'a laifinku ne, ku uke naɗa malaman kan titi. Allah ya tsawaje. Tambaya ta ƙarshe, a yi haƙuri, yau muka fara amsa tambayoyi don haka tambayoyin da ɗan yawa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam, ga tambayoyi na, kamar tambaya ta farko, malam, kamar yadda ka ce wajen yanka dabba ana buƙatar jini ya zuba, to malam, yayin da mutum ya yanka dabbar sai jini kaɗan ya zuba, amma dabbar ta shura, malam ya halatta a ci, ƙwarai ya halatta a ci, jini ya zuba kuma ta shura, shi kenan madalla. A tambaya ta biyu, malam, mutum ne mahaifar shi ke yawan shi mai albarka sakamakon kyautata masa da yake yi, shin idan ya je yana faɗa wa abokan shi, shin malam ya yarda kenan? A'a, bai kamata dai ya je yana faɗa wa abokan ba, saboda kar ya dinga yin alfahari yana cewa aini uwata kullum sai ta samu albarka, dan aini da kuke gani kullum sai ne mata kaza, kullum to nan wurin kuma za ka je ka bata aikinka. Bayan wannan kuma duk wani mutum da ka gani Allah ya yi mai ni'ima, kullu zai ni'imatin mahasudun, duk wani mai ni'ima abin yi wa hasada ne, ka je kana bada labarin ɗaukakan da ka samu a gidanku, wani sai ya maka hasada sai ya ka fara lalacewa, ka rasa dalili. To jama'a, a kiyaye yawan faɗa da bada labari game da ni'imomi, a yi ƙoƙari a kiyaye. A waɗannan tambayoyi kenan, za mu fara malam a maimaita mana ayar jiya saboda mai magana a kai. Bismillah. Malam, ba kwa jin ƙauri haka? Daga ina ne ƙaurin nan haka? Nura go. Ke wayo. Ka dinga kula, yanzu da ka kawo da ka tsallake musu jama'a. Yau ka dinga kula. Wannan ƙaurin daga ina ne? Daga ina ne ƙaurin? Can da nisa? Can bona? An ɗauke wuta ba sai ka kalle ni ba, da kawai ka je ka kashe don Allah. Kuma in ka ga na kalle ka ga dinga fahimta. Jiya ina ta kallon ka akan yaro tun da aka taɓa ka aka nuna maka cewa da kai fa nake. Ka ɗan san ɗan Fulani ba wani.
Thank you.
da goto kuma ta aure to tun kama ta ce نعم حسبك الحمد لله رب العالمين wannan aya malam ya riga ya karanta mana ita tun jiya kuma mun yi tafsirin wannan aya tun a karatun mu na jiya amma kuma duk da haka zamu dan ƙara yin bayani kan abubuwa guda biyu abu na farko da zamu yi bayani akai shine mas'alan da ta zo a cikin wannan aya na wa in kuntum junuban fatahharu ko idan kuna da janaba ku yi wankan janaba to da akwai magana akan wankan janaba sannan kuma akwai magana akan fatayammamu sayyidan tayyiban taymama ko to ita shi wankan janaba kamar yadda ya zo a hadisin Aisha radiyallahu anha wanda Bukhari da Muslim suka ruwaita an Aisha radiyallahu anha annaha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana sayyida Aisha za ta karantar da mu yadda ake yin wankan janaba a aikace ga yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake wankan janaba wannan hadisi da zamu karanta ita ce siga mafi kyau a wurin wankan janaba amma da akwai wata sigar da duka zamu bayani akai insha Allah ta'ala a wannan siga hadisin Aisha radiyallahu anha tace kana rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idza tasala min aljanaba idan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi wankan janaba abu na farko da yake yi shine yabda'u fa yaghsil yadayhi in zaka yi wankan janaba abu na farko in ka shiga bayi sai ka fara wanke hannayenka guda biyu an gane bayan ya wanke hannayen shi guda biyu thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi sannan ya ɗebi hannun ruwa ruwa da hannun dama sai ya zuba a hannun hagu fa yaghsilu farjahu yayi tsarki an gane abu na farko step na farko step number 1 ka wanke hannayenka sau uku step number 2 ka durkusa ka zuba ruwa da hannun dama kana yin tsarki da hannun hagu ka wanke farjinka ka wanke gabanka da duburanka ka wanke bayan wannan yanzu kaga kayi ka wanke hannu kayi tsarki step na 2 kenan ko sai step na 3 shine sai ka yi alula to daidai sai ka zo ka wanke hannu to daya kurkura baki daya shakawa da tacewa daya wanke fuska daya wanke hannun dama zuwa gwiwan hannu daya hannu zuwa gwiwan hannu ko wanke hannun hagu zuwa gwiwan hannu shima na 2 kenan daya shima shafan kai shafan kunnuwa to kafafu sai ka batta sai a karshe sai ka gama wannan step na 2 kenan thumma ya'khudhu al-ma'a fa yadkhulu asabi'ahu fi usul ash-sha'r sannan sai ka dibi ruwa ka jika hannunka in ka jika hannu sai ka sassokawa gashinka ka sassokawa gashinka kaga gashin naka zai jigo saboda shi gashi san tsigare shi in baka jika ba idan ka antaye ruwa ruwan zai zame ne bayan wannan thumma hafana ala ra'atihi ثلاث حفنات sannan ka debi ruwa ko uku kana zubawa a ta idan ka diba ka zuba a ta ka bubbuga sai ka wanke kan naka hadda gemun ka hadda wuya sai ka kara diba ka zuba a kan ka sai ka buga shuda ka wanke fuskan ka hadda wuya sannan ka kara diba ka zuba a kan ka ka wanke fuskan ka hadda wuya to kai to uku ko to wannan kenan sannan kuma thumma afada ala sa'ir jasadihi sannan sai ka zuba ruwa a bangaren hannun daman ka wanke zuwa kasa banda kafa bangaren hannun hagu ka wanke zuwa kasa banda kafa thumma ghassala rijlaihi a karshe sannan sai ka wanke kafafuwanka to wannan shine siffa mafi kyau na wanke alwo na yin wankan janaba kuma wannan ne abinda idan kai za ka gani ba za ka samu matsala ba a jikinka don wani lokaci za ka samu janaba sai ka ji kasalan yin wankan ko ka ce bari in an kira asuba na yi. To idan ka bi wannan hanyar ko da ruwan sanyi idan ka yi wankan janaba ba za ka yi mura ba. Ba za ka yi mura ba. Saboda me? Ana ɗan sanyi-sanyi ko? Sai ka zo sai ka ɗebi ruwa ruwan sanyin sai ka wanke hannayenka sau uku. Kaga wanke hannu sau uku da ka yi ɗin nan. To jikinka, temperature ɗin jikinka zai fara adjusting. Zai fara adjusting. Cewa yanzu ka taɓa ruwan sanyi to zai tura message zuwa ƙwaƙwalwanka. Bayan wannan sai ka zo ka yi tsarki ka wanke al'aurarka gaba da baya. Ai tsakiyar jikinka ne ko? To wannan sanyi da ka wanke da shi temperature jikinka shi ma zai yi adjusting. Zai tura wa ƙwaƙwalwanka message cewa ga ruwan sanyi nan tafi. Haka ne? To sannan kuma sai ka zo bayan ka yi wannan sai ka yi alola to ɗaiɗai ka wanke hannu ɗaya ka yi kurkuren baki ka shaƙa ruwa ka face ka wanke fuska ka wanke hannayenka hannunka na dama ka wanke hannunka na hagu kai shafan kai da shafan kunnuwa ko? Alola kenan ko? Banda ƙafafu. Kaga wannan alolan da ka yi duk ya ƙara tura wa jikinka message ɗin cewa ruwan sanyi kana tafi. To zai iya accepting ɗin ruwan sanyin ba tare da ya sa ka mura ba. To daga nan kuma sai ka sanya ruwa a hannunka ka jiƙa hannunka sai ka goga wa kanka ka goga ka goga ka goga ka goga ka goga. To sannan daga nan sai ka ɗebi ruwa sai ka zuba a kan ka cuɗa ka wanke fuskanka. Sai ka ƙara yi sannan ka wanke jikinka dama da hagu. Kaga ka fara wanke dama. Ka san zuciya tana ɓangaren hagu ne. Har yanzu ba a zo kanta ba. A ƙarshe sannan za ka wanke ɓangaren hagu a nan zuciya take. To bayan lokacin jikinka ya zama familiar with the water to sannan ka zo ka wanke ɓangaren hagu inda zuciya take. Sai ka yi accepting kawai. Ba za ka yi stroke ba. Ba za ka faɗi ba a bayi. Ba za ka samu matsala ba. Sannan a ƙarshe sai ka wanke ƙafafuwanka tsaf sai ka fito ka wuce. To idan kai wannan alola ne step step. Step na farko wanke hannu ko sau uku. Step na biyu yin tsarki haka ne. Step na uku yin alola sau ɗaiɗai. Step na huɗu wanke kai sau uku bayan an jiƙa gashin. Step na biyar wanke ɓangaren hannun dama. Step na shida wanke ɓangaren hannun hagu. Step na ƙarshe wanke ƙafafuwa. To ko ana sanyi ne za ka iya yin wankan janaba da ruwan sanyi ba zai sa ka mura ba. In dai ba sanyi ya tsananta ne irin na ƙasashen sanyi ba wanda kaga wannan akan nuna cewa waɗansu ƙasashen in ka tafasa ruwa a ketil in ka ɗauko ruwan in ka watsa shi sama kafin ya zubo ƙasa ya zama ƙanƙara. Tafasasshen ruwa in ka watsa shi a yanayi kawai watsa shi da kai kafin ya kai ƙasa ya zama ƙanƙara. Saboda masifan sanyi to ana maka sanyi ne ana ce maka minus 50 degrees Celsius. Sai aka ce maka minus 50 degree wai shi gidan kankara freezer da kake sanyawa yana kankara degree ne wani a ciki. Ma'ana ana faɗa maka yanayin garin ya fi freezer sanyi. Gaba ɗaya freezer Celsius nawa ne. Amma aka ce maka su a garin minus 50 degree, minus 30, minus 20. Ai ka kusa rayuwa a garin nan zai yi wuya. Ƙwarai kuwa. To za ka gani ko da ana sanyi idan kai wankan janaba yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi ba za ka samu matsala ba. An gane wannan? To banda wannan wannan shine hanya mafi dacewa kuma ta fi lada. Amma inda a ce za ka zo kawai ka buɗe shawa a kan ka ruwa ya zubo ka cuccuɗa ka ƙara buɗewa ka ɗauraye shi kenan. Inda a ce za ka zo ka yi nutso cikin swimming pool ka fito ka cuɗa jikinka kawai ka wuce shi kenan ya yi. Saboda wata rana an zauna da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana hira sai suke hiran wankan janaba. Sai wannan sahabin ya ce amma ana fa'afalu kaza wa kaza. Wannan sahabin ya ce amma ni kaza nake yi amma ni kaza nake. Kowane sahabi yana faɗan yadda yake wankan janaba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma sai ya ce amma ana fa'akudu ala ra'ati ko kuma fa'akudu ala ra'ati salasa hatta ya. Kaga shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya yi amfani da kalman amma ana. Kenan yadda suka ce suna yin wankan bai hana su ba. Ya ce amma ni ma kaza nake yi. ma'ana kenan ya halatta kawai in kana da ganda ka zo ka zuba ruwan kawai ka wanke. An gane wannan? Ya halatta kuma wato kada a ba mutane saukin da yawa kuma har su wuce gona da iri. To a dai bace a haka. To tsora te mama, tsora te mama. Na'am mala.
Ku amma na mai lada tunani.
Na'am.
Kula baki da kicewa.
Na'am.
Shi ko mutum ya ta hannun shi.
Na'am, tambaya wanda mun manta, wa'ansu in sun zo kurkuran baki sai su dinga ta hannu suna yi. Wannan ba daidai bane. Atuwaki ana yin shi ne kafin alola, domin suna daukan shi ne a matsayin atuwaki. To in ma atuwaki ne kafin alola ake yi, in an zo wurin alola ba a sa dan yatsa ana. In kana so ka sa dan yatsan, to ka ci abinci, kana so ka yi sakucanka da sauransu, ka zo yin alola, ka fara sa dan yatsan ka yi kafin ka fara alolan. Yawwa, amma in ka zo cikin alola kuma ba a sa dan yatsa, wannan kurkurewa za a yi a horar shi ne sunna. Haka annabi ya karka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Na'am, wannan kaurin niyya. Na'am, ala ayi hal. Na'am, to sai abu na gaba shine temama. Dan tafan mun fi hudud sun mana bayani ko? Malaman fiqh sun yi magana akan farallan temama haka ne? Sun ce farallan temama na farko niyya ko? Na biyu bugun kasa ko? Bugun kasa ad-darbatul ula, bugun kasa na farko. Na uku shafan fuska. Na hudu shafa hannu zuwa ina? Wuyan hannu. Wannan shine abinda malaman fiqh suka faɗa, suka ce idan kai wannan, in kai waɗannan guda hudun temamar ka tayi, haka suke a ahlawi, a ishmawi, a idiya, din littafan mu na fiqh, in kai abubuwan nan guda hudu temamar ka tayi, in kayi niyya, kayi bugun kasa daya, ka shafa fuska, ka shafa hannu zuwa wuyan hannu, temamar ka tayi, babu da wani muskila da wannan. Dan haka kenan idan ka zo ka samu kasa kai haka ka taba, ka daga, ka karkade, ka yi niyyar temama, gashi ka shafa kasa, sai ka zo kai haka ka shafa fuskanka, sai kawai kai haka ka haɗe da hannu. Shi kenan. Dama mun yi magana kan temama ba ta da lam'a ko? Karka ce akwai inda tabo bai taba ba, wa yake da tabo za ka yi? An ce ko dutse ka samu, dutse, fallon dutse, ka taba shi kai haka ya yi. Ba inda aka ce sai ka yi buɗu-buɗu, babu cewa aka yi kawai ka taɓa, ka taɓa, ka shafa, ba ibada ba ce? To tunda ibada ce, Allah kaɗai ya san alkhairin da zai sada ka da shi, kuma Allah kaɗai ya san sharrin da zai kauda maka. Kaga idan alola ne ƙarara ne, ka san in ka wanke, ai ka san ka wanke da tun ko? Ita ce mama, ka taɓa ƙasa ne ka shafa, ba da tun da ka wanke. Amma wa'annan ƙwayoyin cuta waye ne su? Waye halicce su? Wa zai ba su tasirin su cutar da kai? Wa zai hana su tasirin cutar da kai? To tunda babu ruwan da za ka wanke su, Allah da ke karewa ya ce kai temama ka yi, to shi zai ba ka kariya. Kai dai ka yi yadda ya ce ka yi. To wannan su ne tambihin da suka rage, kuma na so na yi game da ayar jiya. Za mu ɗan taɓa kaɗan daga cikin ayar yau insha Allah. Malam a karanta mana aya ta bakwai a cikin wannan sura. Bismillah malam.
كنتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wazkuru ni'matallahi. Allah ya ce wazkuru ni'matallahi alaikum bil islami, ku tuna da ni'imar da Allah ya yi muku ya ba ku addinin musulunci. Addinin nan na musulunci ni'ima ce babba a gare ka. Babu wata ni'ima da Allah ya yi ma wacce ta wuce ni'imar musulunci. Jiya muka gama magana akan alola ko? Ka kalli ni'imar alola, ka kalli daɗin alola, ka kalli cewa yanzu nan dukkanku nan wurin daga asuba zuwa yanzu babu wanda aƙalla bai wanke fuskan shi sau shida ba. Ka dai yi alola da za ka yi asuba ko? to na tabbatar dai galibin mu ba da alolan atba muka yi azhar da la'asar ba, to na san dai lalle ka yi alola da azhar ko da ka rike ta zuwa la'asar, amma dai ka wanke fuskanka yau so shida, ka wanke hannayenka so shida shida, ka goge ƙuran da ke kanka, ka goge ƙuran kunnuwanka, ka wanke ƙafafunka, banda ni'ima ta musulunci babu mai sa ka yin wannan. Ka ji ka yi tas, musulmi baya wari baya hamami, wannan ni'ima ce ta Allah. Wa mithaqahu wato ahadahu, ku tuna da alƙawarin da kuka yi da Allah, allazi wasaqakum bihi, wanda Allah ya muku alƙawari da shi. عهدكم عليه وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ قلتم يا عند وكشي حين دخلتم الإسلام بصيغته يا عند وكشي قم سلنشي وكشي سمعنا وأطعنا منجم بي وقونا القوريني في كل ما تأمرنا به أدفكا أبندك أمر شيء مدشي وتنهى كهنا مما نحب قومنا سو ونكره قوباما سو. Wato ba za ka taɓa zama selective a musulunci ba, wato kai kawai kai abinda ka ga dama za ka zaɓa. Allah ya ce a yi kaza, kai da Allah manta dai kawai, Allah dai ya gafarta mana, a manta ko wallahi Allah zai manta da kai kai ma. Ka san shi mantuwar Allah ba wai irin ya manta da kai bane, dan irin mantuwa taka ta ɗan adam wanda baka san da mutum ba. Ah, idan Allah wato abinda zai daidai da irin wannan fassara da Laraba suke da yazo ba cikin Alkur'ani, nasullaha fanasiyahum, ko to sai dai misali in a Hausan da ya da ɗan zamanin mu, Hausan mu na zamani wanda za a fi iya ganewa, shine ka ce nasullaha sun manta da Allah, fanasiyahum, Allah ya share su. Kasa in ka share mutum, wato kana pretending din ka manta da shi ne, amma kana sanar da shi, to shi ne nasullah fa nasiya, mutum manta da Allah, Allah ya share ka, ka kusin Allah ya share ka, wallahi ka ga bayawo ka tafi da subin, ai malam ba magana eh, domin in ka ce Allah ya manta sai ka ga mu a Hausan mu sai ka ji kalmar mantuwa na kasa ce, amma abinda ake nufi nasullah fa nasiya hum kenan. Allah ya ce ka yi kaza ka ki, Allah ya ce ka bar kaza ta ki bari, Allah ya ce ka kiyaye ka ki kiyayewa, kawai da Allah a manta kawai, ai Allah ne ya tsewa ni, to ran da Allah ya share ka wallahi ka gama yawo. To sami'na wa ata'na, duk abin da kake so da wanda baka so ka bi Allah. Za ka ga cewa dan adam a ra'ayin da ya sanya wa kanshi ko zai ga cewa bin Allah da wuya, wallahi malan shedan ne yake sa maka wannan. Allah na tuba, Allah na gode maka da ni'ima, amma ban ga wani abu mai wuya ba a cikin bin Allah. Menene yafi wuya? Irin dai misali ka je jihadi fi sabilillahi, a kashe ka fi sabilillahi, shine dai karshen wuyan kenan. To ai ita mutuwa da kake gani, in dai mutuwa ce, radadin ta bai kai minti daya ba, radadin mutuwa bai kai minti daya ba gaba daya. Wato inda a ce mutum, na sha ba da wannan misalin, inda mutum zai iya dawowa ya faɗa maka zafin da ya ji na mutuwa, wato malin za ka yi mamaki, ɗan adam ba zai ɗauka ba. Shi yasa aka sa shi a takaitacce ne, za a ɗanɗana wa mutum zafin ne kawai shi kenan, a ɗanɗana ne zafin shi kenan, amma abin ya wuce tunanin ɗan adam. Shi yasa wannan ɗanɗana zafin da mutum zai yi, to shi kenan an gama, an wuce. Da haka in Allah ya fahimtar da kai babu wani abu wanda yake bautan Allah wanda ya gagara, domin Allah ba zai sa mana abin da ya gagare mu ba. La yukallifullahu nafsan, duk abin da kaga Allah ya ce ka yi, wallahi za ka iya yin shi a cikin kwanciyar hankali, sai dai kake yi. Amma babu wani abu da Allah zai ce ka yi ka ce wannan abin ya gagare ka. To abin da ya gagare ka, ashe ba Allah ya ce ka aje ba? Ba haka bane? Mace tana shayar da yaro, yaron nan yana tsotsanta sosai, yana shan nono, in ta yi azumi za ta galabaita, ba Allah ya ce ta aje ba? A'a. Kana fama da ciwon ulcer, duk da yake ulcer nan ya fi tashi da Ramadana, Allah kaɗai ya san ulcer gaskiya. Eh, in dai aka tambaye ni akara maka Allahu ina ulcer na aje azumi, in ce Allahu a'lamu bil ulcer, Allah kaɗai ya fi sanin ulcer gaskiya. To shikenan, amma in kana ulcer ta gaskiya, ashe ba Allah ya baka daman ka aje ba? to ka fada min ibadar da Allah ya dora maka wacce ta gagara. Ai babu, babu wannan ibadar da Allah ya dora maka wacce ta gagara, babu. Babu ita duk ibadar da aka ce kai zaka iya ne. Ya kamata mu fahimci wannan, mu gode wa ni'imar da Allah ya yi mana. Allah ya yi mana ni'ima, mu yi hakuri. Shedan ne yake nuna mana ba za mu iya ba. Sai shedan ya ce an ce miki ki sa hijabi, kai hijabin nan sai ka ce dole, an ce maka ka rike salloli, ka rike alƙawari, ka rike matarka amana, kai ni wallahi abin da wuya, wallahi babu wani wuya. Idan kuma kana yi daɗi za ka dinga ji. Allah ya ba mu ikon kwatantawa. Ayyul inqiyadu li amrillahi wa nahyihi, wato biyayya ga umarnin Allah da hannun Allah, fa huwa wa'dun wa 'ahdun wasaqahum bihi Allah, wannan alƙawari da muke tsakanin mu da Allah. In ka manta in tuna maka, kayi alƙawari da Allah cewa duk abin da yace kai zaka yi, kayi alƙawari da Allah cewa duk abin da yace ka bari zaka bari. To in ka manta ne an tuna maka, ka sani dirran da ka taba, to ka sani kana yin fito na fito ne da Allah. Allah ya kiyaye. Yace wattaqullaha, ku kiyaye Allah fi misaqi, a cikin alƙawa, a cikin alƙawarin da kuka yi da shi. An tanqudu, karkuwar wara alƙawari. Innallaha, lalle Allah alimun bi zati suduri, masani ne da abin da ke cikin zukata. Bi ma fil qulubi, abin da ke cikin zukata kan niyati, kaman niyoyi, walaytu qadati da aqida, wa sayral umuri da sura al-amra al-qalbiyya, na zuciya. Fa bi ghairihi aula, indai Allah ya san abin da ke cikin zuciya wacce ba a gani, to yaya kuma abin da kai shi a zahiri. Zakkarahum misaq al-islam huna, anan gurin Allah ya tunatar da mutane alƙawarin musulunci. Fi amri tahara, al'amarin tsarki. Dilalatan ala anna amra Allah al-khas wal-umumi, dalili akan cewa lalle al'amarin Allah, in Allah ya bada umarni ko keɓaɓɓe ne ko gama gari ne, wal-jalil da mai girma. Fi nazari, in ka kalla wani umarnin ka ga babba ne, wastajiri da wanda in ka kalla za ka ga cewa kaman ƙarami ne, to sawa'un duk ɗaya ne. Al'amarin Allah ba babba ba ƙarami. In Allah ya ce ka yi, to kar ka kalli ƙanƙantan abin, ka kalli girman wanda ya ce ka yi ɗin. In Allah ya ce ka bari, kar ka kalli ƙanƙantan wannan abin, ka ce to dan nayi kaza bayan Allah zai yafe. A'a, ka kalli girman wanda ya ce ma kar ka yin, shi ne ake dubawa. Wa shaddada ta'dida aidan, Allah ya tsananta gargadi. Ala tarkil imtisali, akan barin kwatanta umarnin Allah. Li anna tsahar, domin lalle tsarki. Asasul islami, shine tushen musulunci. Za mu tashi idan Allah ya kai mu a darasi na bakwai insha Allah, a aya ta takwas bi iznillahi ta'ala. Abinda mun karanta daidai, Allah ya ba mu lada kurakuranmu. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wannan ƙasa tamu Najeriya. Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya kama damuna mai albarka. Ya Allah, muna kai kokenmu zuwa gare ka. Babu wanda za mu koka zuwa gare ka, ya Allah. Allah, ka ga halin da muke ciki, tafiya nan da can yana nema ya gagara. To Allah, kai mana mafita. Allah, kai mana mafita. Allah, kai mana mafita. Allah, ka shirye shi wa gabaninmu. Allah, ka shirye shi wa gabaninmu. Allah, ka shirye shi wa gabaninmu. Allah, ka nuna musu hanyar da za su bi a gyara wannan barna. Allah, ka nuna musu hanyoyin da za su bi a shawo kan wannan ta'adi da ake yi. Waɗanda kuma suke yin wannan barna, suke yin ta'adi, Allah, ka shirye su. Allah, ka shirye waɗannan mabannata. Allah, ka shirye waɗannan mabannata. Waɗanda suka kama suka rike a hannu, Allah, ka sa su sake su. Su ma Allah, ka sa su tuba, su dawo su dinga sallah. Suna azumi, su daina shan wiwi, su daina shan giya, su daina shan duk wani allura da suke yi na ƙwaya. Allah ya sa duk su daina. Waɗannan dazuzzuka da suke ciki, su cika su da noma da kiwo da alkhairi. Domin abin takaici shi ne, waɗannan dazuzzuka da maɓannatan nan suka hana kaiwa da komowa a ciki, da a ce ba ɓarna suke yi ba, inda noma suke a waɗannan dazuzzukan, alherin da za su samu na wannan noman da za su yi a wannan dajin ya fi kuɗin da ake biyansu na fansa yawa, kuma ya fi shi alheri da daɗin ci saboda na halal ne. Amma sai Allah ya cire musu basiran su gane haka. To Allah ya dawo musu da basira su gane su yi noma, su shiryu. Allah, ka shirye mana su. Allah, ka shirye mu gabaki ɗaya. Ƙasarmu Najeriya, ya Allah, muna miƙa ta gare ka. Ya Allah, ka tausaya mana. Allah, kai mana mafita. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.